Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Yau da gobe shirin matasa kuke ji da wannan maritar Laraba 15 ga watan Yuni daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bayan sallama da fatan alheri a gare ku baki ɗayan ku. Kuna jin shirin ne akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta internet a voahausa.com ko ta Facebook a shahin VOA Hausa. Anya mai babban birnin kasar jamhuriyar Niger kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. A sauran sassan kasar Niger kuma za ku iya kama mu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niya FM a birnin Kwanni. Masu gabatar da shirin
Jamila Kabiru Fage
tare da Halima Jumrau.
Shekara ɗaya bayan mulkin gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari, me ya canza rayuwarku? Me kuma kuka ga ya canza rayuwar waɗanda kuka zaɓa a matsayin mukamai daban-daban? Matasa sun taka rawar gani wajen kawo canji Najeriya. Yaya rayuwarsu take a yanzu? Ta canza, me suka gani ya na canjin rayuwa?
Zaman lafiya ya dawo Northeast.
In power din nan. Abin nan ya burge ni sosai.
Muna nan da matsaloli sosai sosai, yunwa tana damun mutane. Saboda idan kana zaune da lafiya lau, baka da abincin da zaka ci, shi ma fa wannan matsala ne.
Daukan matasa a cikin tafiyar da al'amarin gwamnati.
Muna tare da ayar mu ta yau daga Dr. Sharif Al-Muhajjir.
Duk wanda Allah ya bashi shugabanci ko da na mutum ɗaya ne, ya nisanci fifita wani akan wani, ya nisanci fifita kansa akan sauran al'umma, kuma yayi kokari ya tabbatar da adalci daidai iya gurgudansa.
Muna tafa da labarin ɗan iya wanda shi ma yayi magana da yawun matasa.
Ni fa na zabi canji ne dan mu matasa ko samari, rayuwar mu ta canza albashi ma zama abin alfahari, amma wannan rayuwa ta yau kamar muna gidan yari.
Haka kuma muna tare da kwalamar Ramadan daga Fatima Ahmed Musa dake Abuja. Sai amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook duka a cikin shirin yau da gobe shirin matasa.
Yanzu ga Dr. Sharif Al-Muhajjir da ayar mu ta yau, aya ta 26 a cikin Suratul Sad.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya Dawuda inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudhillaka an sabilillah innal ladhina yudhilluna an sabilillahi lahum 'adhabun shadidun bima nasu yawmal hisab. Allah ta'ala ya saukar da wannan aya ga annabi Dawud. Mun sani cewa annabi Dawud shi ɗaya ne daga cikin annabawan da Allah ya bashi daraja guda biyu. Allah ya bashi manzanta da annabta, sannan kuma Allah ya mai da shi sarki a cikin al'umma. Saboda haka Allah yake umartar shi da cewa ya yi wa mutane hukunci akan gaskiya da adalci, kuma ya nisanci bin soye-soyen ransa. Sannan Allah ya ce, ka sani cewa idan ka bi soye-soyen ranka za ka ɓace daga kan tafarkin Allah. Sannan kuma ka sani cewa duk wanda ya ɓace daga kan tafarkin Allah zai fuskanci azaba mai raɗaɗi a ranar ƙarshe, saboda ya manta da cewa Allah zai masa hisabi. Wannan aya ta zo mana darasa mai yawa. Darasi na farko shine mu sani cewa Allah ta'ala shike bada mulki, kuma shike tarawa mutun dukiya, kuma shike ba mutun ilimi, kuma al'ummar duniya ba su da iko su tambayi Allah me yasa yayi haka. Abu na biyu, ya wajaba ga shugabanni su yi adalci akan waɗanda Allah ya ɗora musu adalci. Adalci ana umartan shi, an umarci annabawa da shugabanni duka da su yi adalci akan al'umma baki ɗaya. Ba a yarda mutum ya bambanta mutane akan adalci ba, saboda bambancin soye-soyen ransa ko kuma bambancin addininsa ko kuma bambancin al'ummarsa ko ƙabilarsa da sauransu. Wala tattabi'il hawa, kada mutum ya bi san ransa. Bin san rai shine ka fifita kanka akan sauran al'umma. Ɗaya. Na biyu, ko kuma ka fifita iyalinka akan sauran al'umma. Na uku, ko kuma ka fifita ƙabilarka akan sauran ƙabilu. Na hudu, ka fifita garinka akan sauran garuruka. Ko ka fifita ƙasarka akan sauran ƙasashe. Ko ka fifita addininka akan sauran addinai, akan abin da ya shafi ɗan Adam. Ana iya fifita kai wajen wasu abubuwa amma haƙƙin dan adam mutum idan dan adam ne Allah ta'ala ya umarci annabawansa da masu mulki duka su yi musu hukunci akan matakin su mun kasancewar su na ɗan adam wannan shine zai kwadaitar da mutane zuwa shiga addinin ka kuma shine zai kwadaitar da mutane zuwa ga aiki na gari koda ba sa addinin ka idan mutum ya bi san ransa zai bace daga kan tafarki na gari taya ake gane mutum wanda ya bace daga kan tafarki na gari shugaba wanda ya bace daga kan tafarki na gari ana gane shine ta hanyoyi guda shida farko yana rasa nasara akan duk abin da ya saka a gaba na biyu yana tara yawan abokan gaba duka ko ina sai mutanen su ta gaba da shi su ta kyamarsa na uku ƙaryarsa tana bayyana a cikin al'umma cikin lokaci kankani na hudu yana jawo wa al'ummarsa bayan ya mutu ko kuma bayan ya gama mulki yana jawo al'ummarsa cutarwa saboda idan shi yanzu shi dan kabilar kaza ne ko dan addinin kaza ne ya mulki al'umma ya zalunce su ko ya fifita al'ummarsa daga baya dan wata kabila idan yazo zai rama saboda haka zai jawo al'ummarsa ci baya da cutarwa daga shugabanni masu zuwa na biyar illar sarrai ana gano ta ne ga mutum yana manta lahira mutum yana manta lahira yana manta cewa Allah zai masa hisabi tun daga duniya sai a ga yanayin abubuwa kamar bai san cewa Allah zai tambaye shi akan wannan abubuwan ba na ƙarshe na shida kenan wanda kuma shine mafi muni ranar kiyama Allah zai saka shi a wuta kuma Allah zai masa azaba mai nadi sakamakon ya manta ranar ƙarshe anan zamu iya gane cewa shugabanni dukan su ya zama wajibi ga shugaba ya zama mai adalci a cikin al'umma dole ne shugaba ya tsaya akan daidai kuma ya tabbatar cewa an yi adalci bai halalta ga shugaba ya zamto mai san rai ko mai san al'umma ko mai san kabila ba sannan kuma su talakawa wajibi ne su yi wa shugaba biyayya da nasiha akan abin da suka ga ya dace wata rana Walid ibn Abdul Malik khalifan musulmai kamar yadda ibn Abi Hatim ya rawaito cewa ya karbi bakuntar Ibrahim ibn Abu Zar'a ɗaya daga cikin malamin al'ummar sa sai yake ce masa ina so in maka nasiha in ja kunnanka akan wani kuskure sai Walid ibn Abdul Malik yake ce masa shin ana jan kunnan shugaba sai Ibrahim ibn Abu Zar'a yake ce masa shin ka amince in gaya maka yace na amince faɗi abin da kake gaddi shi yace Allah ta'ala ya saukar wa annabinsa annabi Dawud cewa inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nas bil haqq wala tattabi'il hawa mun saukar da kai ya annabi Dawud khalifa ne a bayan kasa kuma kai mutane hukunci da adalci kuma karka kuskura ka bi san ranka saboda haka muna kira ga shugabannin mu da al'ummar mu da duk wanda Allah ya bashi shugabanci koda na mutum ɗaya ne ya nisanci fifita wani akan wani ya nisanci fifita kansa akan sauran al'umma kuma yayi kokari ya tabbatar da adalci daidai iya gurgurdan sa kuma ya sani cewa Allah zai tambaye shi ranar ƙarshe akan me yasa kaza yayi ko kuma me yasa abu kaza ya faru a zamanin sa bai dauki matakin da ya dace ba Allah ta'ala ya ba mu ikon yin adalci ga kawunan mu ga iyalan mu Allah ta'ala ya ba mu ikon yin adalci a bayan al'umma baki ɗaya assalamu alaikum wa rahmatullahi
amin ya rabbi to a shahin mu na Facebook mun yi muku tambaya cewa daga lokacin da aka yi zabe a Najeriya zuwa yanzu yaya rayuwar ku ta canza ya kuma kuka ga rayuwa ta canza ma waɗanda kuka zaba a matsayin mukamai daban-daban daga shugaban ƙasa da gwamnoni da ƴan majalisun dokoki zuwa kansiloli ga amsoshin wasu daga cikin ku yau da gobe alhamdulillahi zaben shugaban ƙasa ya mana dadi mun samu canji ta hanyar tsaro inda a baya ba mu da wannan kwanciyar hankalin babu yawan hare-haren bama-bamai da harbe-harben bindiga muna ƙara yi ma shugaba Buhari fatan alheri amma ta bangaren gwamna gaskiya mu kam jihar Bauchi ba mu ga wani canji ba sai dai addu'a Allah ya kawo mana sauki su kuma shugabannin mu Allah ya shirya mana su ya ba mu ikon gyara kasar mu domin hakkin gyara kasa ba akan shugabanni kawai yake ba mu ma talakawa sai mun ba su hadin kai da goyen baya bissalam sako daga Fatima ya haye gamawa
to gaskiya wannan gwamnati ta rufe rijiyar ruwan zafi ta bude na zafin kansa misali in ka duba bangare wajen kayan abinci sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda duk yadda muke tunani ya wuce nan wutar lantarki babu ita babu labarin ta kuma an hana shigowa da generator karami ma'aikata kuwa sun rabu da ganin albashinsu yau wata 6 kuma ga kudin jibge an karba an aje to kila sai yunwa ta kashe jama'ar Najeriya za a dauko kudin a biya yan China su yi jana'izar mu. Sako daga Ibrahim Sahibi.
Yau da gobe mu dai a wurin mu kamar mutun ne ya hwado daga saman icce ya hwada rijiya. Wallahi babu sauki, ga bakin talauci, ga yunwa kullun sai gwamnati ta baka hakuri, ga bala'in duhu sai mutun ya share mako guda bai ga wutar lantarki ba. Ruwan sha sai mun saya, kuma ruwan ma kamar shayin da bai ji madara ba. Gaskiya idan an magance Boko Haram to ga yunwa nan na aika mutane lahira. Sako daga Nana Khadija Aliyu.
A gaskiya muka yan jahar Yobe mun ga canjin rayuwa ta bangaren tsaro. Kafin zabe ba ma cikin hayyacin mu kullun fargaba. Amma yanzu sai dai mu ce alhamdulillah. Sai dai mun ga canjin tsadar kaya da rowa a gun shugabannin da muka zaba. Da suna ba wa talakawa sukari da shinkafa. Bana ba wani zababbe daya da ya raba sukari da shinkafa. Bana talakawa kowa da gumin sa ya sayi sukari da shinkafa a nan jahar Yobe ko gashuwa. Domin ruwan da ya dake ka shine ruwa. Sako daga Buba Mai Goro Gashuwa.
Yau da gobe a gaskiya canjin nan sai a hankali, ko da yake ta bangaren tsaro mun ga canji, amma ta sashen al'amuran yau da kullun abin akwai abin dubawa, saboda wasu gwamnoni da ƴan majalisu ana jin dadin mulkin su, wasu kuma ko oho da hwatan za ku sha ruwa lahiya. Sako daga Bashir Kabir ƴan Taba.
A bangaren tsaro kan mun ga canji, amma in ka cire tsaro ba komai. Komai ya durkushi, ba albashi, ga karuwan kudin kayan masarufi, ga tsadar man fetur, ba nefa, yau muna wata daya ba nefa. Kai, sai shiru, gaskiya in ka cire Buhari wallahi ba canji. Sako daga Ronald Richard Tola.
Yau da gobe a gaskiya mu dai talakawan Najeriya babu abin da zamu ce sai dai alhamdulillah sakamakon canjin da muka zaba. Mun fara gani musamman a wajen sha'anin tsaro da yaki da cin hanci. Sai dai fa akwai matsala ta karuwar talauci a tsakanin mutane. Sannan a ƴan majalisun da muka zaba a gaskiya akwai marasa imani a cikin su, musamman ganin yadda wasu a cikin su suke tade ci gaban da Baba Buhari yake son kawo talakawan Najeriya. Sako daga Hassan Adamu Khalil.
Lallai ni dai rayuwata ta canza daga tsoron fadin gaskiya zuwa tsage gaskiya komai dacinta. Amma idan ana maganar waɗanda aka zaba, ba za mu ce komai ba. Saboda mun dai ga canji a wurin shugaban ƙasa. Mu dai a jahar mu ta Kebbi, zahirin gaskiya mun yi dace da gwamna. Saboda hatta ma wasu korafe-korafe da wasu jama'a ke yi a kafafen sada zumunta ko a gidajen rediyo, ƴan jahar mu ba sa yin wannan saboda mun yi dacen gwamna. A matakin kansiloli, ƴan majalisu, ciyamomi, ba abin da zan ce sai dai fatan alheri. Anta Halima da Jamila a sharuwa lafiya, ina tare da ku a koda yaushe. Sako daga Abdullahi Muhammad Mai Yama.
To muna godiya sosai. Uzairu Ma'aruf Mai Ruwa yace yau da gobe dukkanin shugabannin da muka zaba in kika dauke shugaban kasa Muhammadu Buhari babu wani, to duk sauran sun je ne kawai domin azarta kawunan su, amma ba wai domin talakawan da suka zabe su ba. Allah kai mana agaji.
Salam yau da gobe. A gaskiya wannan canji idan aka duba wani bangare an samu ci gaba kamar tsaro da kuma rage cin hanci da rashawa, amma wani bangare kuma ci baya aka samu kamar wajen samar da kayan more rayuwa da samun tsadar kayan abinci kamar dawa, masara, gero da shinkafa, inda har ya kai kowannen su ya linka gida biyu, ga kuma rashin wutar lantarki a wasu wurare da dai sauransu. Sako daga Hamza Abdullahi. Yanzu ga zauren matasa tare da Madina Dauda da wasu matasa Muhammad da Hafsa da Naziru da Maryam za su duba yadda rayuwar matasa ta sauya shekara ɗaya da mulkin gwamnatin Buhari.
Bari mu fara daga hannun dama ta da Muhammad Bukar Grema. Yaya kake ganin kamun luddayin wannan mulki na jam'iyyar APC da shugaba Muhammadu Buhari ke shugabantar kasar?
Ba tare daukar lokaci ba, idan muka diba zance mutane sun zabi shugaban kasa kan abubuwa uku. Na daya akwai tsaro, na biyu akwai cin hanci da rashawa, na uku aikin yi. Idan muka diba a yau, kamar ni da na fito daga Maiduguri, zamu ga cewa yau duk wanda yake northeast ya san cewa zaman lafiya ya dawo northeast. Wanda yake Nigeria yau dan arewa ya san yau zai iya sa kowane irin kaya ya kama hanya kan shi tsaye ya je duk inda zai je ba tare da an ci mishi mutunci ba. So wa'annan suna daga cikin ci gaba da muka samu. Idan muka diba wajen yaki da cin hanci da rashawa shugaban kasa ya iyakan kokarin shi yau idan muka diba abu daya ake bincike kan kudin siyan makamai ana kashe mutane an cire kudi an bayar amma ba sai makamai ba kuma an ce sojoji su je su fuskanci ƴan ta'adda su je su fuskanci ƴan Boko Haram wanda mutanen da suke fuskanta mutun ne yake da bindiga yana da bullet sun kai maybe round 200 zuwa 300 kai an baka magazine mai 33 ko 34 ta ya zaka fuskance shi a yau idan muka diba Boko Haram idan ba a cikin sambisa ba ba a jin su kuma da kullun jaridun kasar nan suna daukan Boko Haram sun kai hari anan sun kai hari a can sun kashe sojoji sun kashe ƴan sanda amma yau sai gashi da kansu daga labarai majiya suna nuna cewa su yanzu ma suna so a zo ayi sulhu da su wa'ansu sun su tuba amma kiran hankalin gwamnati kar su yadda da tuban mazuru wa'annan mutanen a san abin da za a yi musu kuma yau idan muka diba shugaban kasa ya sa hannu ya kar masu cin hanci da rashawa
Hafsat Zaki menene zaki ce kin gane a kasa a matsayin ki na matashiya a wannan kasa ta mu ta yanzu cikin shekara ɗayan nan
eto a gaskiya a cikin wannan shekara ɗaya abinda zamu iya cewa mun gani a kasa shine zaman lafiya mun samu zaman lafiya da kwanciyar hankali wanda yanzu zaka iya zuwa makaranta zaka iya zuwa taron biki zaka je duk inda zaka je ka dawo lafiya ba tare da kana tsoron wannan bomb da zasu tashi ba amma a gaskiya bayan haka akwai matsaloli masu yawa muna nan da matsaloli sosai sosai yunwa tana damun mutane yanzu an taimaka mana mun samu zaman lafiya amma yunwa fa ku tabbatar da cewa ita ma babban ciwo ne saboda matasa suna nan ba su da aiki wasu ma waɗanda suke da aikin yanzu ana nan ana ta zabge ma'aikata ana koran ma'aikata saboda haka mu matasa muna kira ga mai girma shugaban ƙasa da ya hanzarta wajen taimaka mana mun san uba ne shi kuma kamar yadda ya faɗa abokin hirar nawa yace mun zabe shi ne akan abubuwa guda uku to waɗannan abubuwa guda uku dai har yanzu guda ɗaya muka samu kuma mai girma shugaban ƙasa ya mana alƙawarin cewa kamun shekara ɗaya zamu ga canji sosai mai muhimmanci amma abu guda ɗaya muka gani shine mun dai samu kwanciyar hankali babu wani akwai zaman lafiya a ƙasa amma muna kuma neman abincin da zamu ci saboda idan kana zaune da lafiya lau baka da abincin da zaka ci shi ma fa wannan matsala ne yanzu a cikin angoyi zaki samu yara matasa baka da daman ka aje abu sun shigo sun dauke idan kana tafiya zaka ga an wafce maka waya an wafce maka laptop yanzu an samu kwanciyar hankali na yaki amma kuma ga rashin zaman lafiya na samarin anguwa da suka takura wa al'umma
Naziru Galadanci me zaka ce bisa sharhin da waɗannan ƴan uwana ka guda biyu suka yi yanzu
ƙasa ta fara samun kuɗi ta TSA da ya kawo da harkan BBN din nan mun ga abinda ake a ghost workers an kokore su a cikin gwamnati yanzu kuma an ka karɓa kuɗaɗe wurin mutanen nan so in kika duba in kuka lura wannan social investment program da gwamnati ta kawo za a samu wa graduate na university wurin 500 ayyukan yi za a ciyar da yaran makarantar primary school miliyan 5 za kuma baiwa ƴan kasuwa da kuma mata kuɗaɗe su ƙara kasuwancinsu da sauransu so muna sa ran insha Allah cikin lokaci kaɗan maganin yunwa za a yi maganin shi damuwar kiwon lafiya ma shine muke son gwamnati ta sake kokari ta ga yadda za ta taimaka a tallafa wa masu ƙananan ƙarfi wurin biya musu kuɗaɗen magunguna gadon kwanciya da sauransu asibitoci sannan kuma babban magana shine mun yi magana mun zauna da shugaba ƙasa mun zauna da manyan mutanen gwamnati game da daukan matasa a cikin tafiyar da al'amarin gwamnati ba yadda zai kasance a ce matasa da suka ba gwamnati suka zaɓi gwamnati misali kashi 70% a zaɓen nan da ya faru kuma a ce wai har yanzu ba mu samu koda kashi 30 bane a cikin gwamnati bai yiwuwa gaskiya saboda alƙawari ne tsakaninmu da gwamnati za mu ci gaba da bashi duk wani irin gudunmawa da yake bukata kuma muna nan muna mishi addu'a Allah ƙara mishi lafiya kuma ya ba shi daman cika alƙawarka da yau ƙasar nan.
To Maryam bari in zo gare ki dukkan waɗannan sharhi da aka yi a yanzu kina ganin shin matasa sun dan amfana a ciki?
Ito, bazan ce kwata-kwata matasa ba su amfana ba, amma a bisa la'akari da yanda ra'ayoyin matasa yake yau da gobe da kullum muke ji a social media, gaskiya zan iya cewa da ƙorafi da yawa, da akwai ƙorafi da yawa da matasa suke ganin ba a tafi da su yanda ya kamata a tafi da su ba. Duk da irin rawar da suke ganin sun taka sosai a cewa waccan gwamnati ta sauka wannan an samu sabuwa domin a samu sauyi. Ina ganin cewar General Buhari da ya zo ya samu matsaloli da yawa wadda wancan gwamnatin suka bari, wanda yake sawa wani abun ma bai tunanin zai same shi ba, ya zo ya samu wanda yake janyo koma baya a abubuwan da yi alkawari zai yi din kaman da tallafa wa su matasa. Sannan kuma zan iya cewa na en power din nan abin nan ya burge ni sosai, kuma ina kyautata zan kamar yadda ƴar uwata Hajji Hafsat take magana cewa bata gari sun yawa saboda babu aikin yi. Ina ganin kwanan nan wannan abu zai wuce fa, saboda abu ne na tsari sosai da ya fito da za a tabbatar an taimaka matasa, kuma dama abin sha'awa ma shine domin mutane in shekara 18 zuwa shekara 35 kin ga ku gaba ɗaya wannan yayi wannan ne akan matasa. Saboda haka za a koya musu abubuwa da sana'an da za su yi, ba ma sai sun lura da gwamnati ba, za su koyi sana'o'in da za su yi wanda gaba ɗayan rayuwarsu zai iya taimaka musu, kuma su taka rawar gani a cikin ƙasar nan da kuma kasuwanci na wajen ƙasar nan ma. Haka muke fata yau.
Dan iya ma ga labarin shi Isa Lawal Ikaraja muje.
Da ganin dan iya zauna jigum na san yau akwai magana a bakin sa, nace dan uwa meye cikin kwano nan gaban ka na kana ta faman lasa? Yace bari kawai na ikara ka san batun ciki fa ni ba na wasa, kuma gashi bana da alamu mun fada tarkon yan siyasa, dan ko lokacin yakin neman zabe su suka dinga kawo mana nesa kusa, suka ce da zaran sun ci zabe za su magance matsalolin wannan kasa. Amma tun bayan lashe zaben nasu kawai sai jin dadi ke ta kare yiwa talaka nisa, maimakon tun da canji suka ce za mu gani mu samu sauyi a dukkanin sassa. Shi yasa fa nake ganin ko da ma suna nufin canjin da muka zaba zai kare ne akan su shugabannin da muka dasa, nace a dan iya aiko za ku ga canji sai kun ƙara hakuri, saboda naji ƴan siyasan kan ce shi canji fa baya zuwa cikin sauri. Dan iya ce dakata na ikarkar in katse maka hanzari, ni fa na zabi canji ne dan mu matasa ko samari, rayuwar mu ta canza albashi ma zama abin alfahari. Amma wannan rayuwa ta yau kamar muna gidan yari, alhalin su shugabannin suna tawalwala sun bar masu jaki akan kuturi, don fa ka san an ce mu da muke zabe mu ne gaban waɗanda muke zaba a irin wannan tsari. Saboda haka idan ma wasu shugabanni na ta murna ne don sun buye a bayan Buhari, to kan mage fa ya riga ya waye, don ko shekarar 2019 sai kowa ya fito salari. Nace eh, to kuma fa dan iya kai ma kai magana, don a tsari irin na demokradiya ba a yi wa talakan da ke zabe rukun sa kaina, don kuwa tsarin shine mai gida, kuma ya zama dole duk wani mai neman kujera ya bi shi cikin lumana. Idan kuma aka yi rashin sa'a bayan zabe shugaba ya ci ma talaka amana, to talakan fa ka iya dawo da shi gida, don duk wanda yayi maka dare baya so a ce kai mai rana. Saboda haka harkar siyasa babu dalilin yi wa talaka barazana, idan shugabanni suka yi abin da ya dace to talaka zai bar su kan kujerar da ya zabe su zauna. Idan kuma sun buge da buruntu ko barna, to za su gani a ƙwariyar su ranar da duk aka fita aikin ga yauna, wato ranar dai da kowa halin shi ne zai fishe shi, domin halin ne kawai a ranar za a auna. Dan iya ce to ashe yasa na ikarka ji na ce kan mage ya waye, don ka san ko kafin shekaru hudu su kare zaben ya zagayo ai akwai kiranye, kaga idan wakilan mu suka buge da nanaye sai mu bi su da sanni ɗaya bayan ɗaya mu rairaye, mu zazzabe masu kyan sauran bara gurbin kuma mu yi musu juye. Idan kuma ta kai ga sun tsallake tarakunan mu har ranar zabe sai mu buƙurƙun mu janye, don kuwa ta bayyana yanzu wasu shugabannin sun bi jirgin canji ne kawai mu ko sun ban mu muna ta waye, domin kuwa mu muna ta wahala ne su ko ga su can guraren tarilluka suna faman rairaye. Amma dai Allah kai mu shekarar 2019 kuma ya sa muna raye, ranan ne shugabanni za su gane shin ko talaka ma waye.
Yanzu
kuma ga kwalamar Ramadan daga Abuja daga madafin Fatima Ahmed Musa.
Sunana Fatima Ahmed Musa daga Abuja. Yau ni ce tare da ku a cikin kitchen din namu. Abincin da zan yi yau shine tafashashen ogere ko kuma manyan ayaba da aka fi sanin su da plantain. Za a ci shi ne da miyan koda wato kidney sauce. Da farko uwar gida za ta samu ogere guda uku waɗanda ba su riga sun nuna ba. Ta samu koda curi ɗaya, sai kayan miyanta kamar tumatir, tattashe, albasa da man gyada cokalin miya biyu da gishiri da abin da zai ƙara ɗanɗano. Da farko uwar gida za ta yanka ogerenta gunduwa-gunduwa. Gunduwa-gunduwa kamar yadda take yin nawa. Bayan ta ɓare ɓawon, waɗansu kuma da ɓawon suke dafawa. Sai ta kawo tukunyanta wankakke. Ta ɗaure shi. Ta ɗaura akan murhu. Bayan ta ɗaura akan murhu, ta wanke ogerenta da ta yanka, ta zuba a cikin tukunyan. Sai ta kawo ruwa kofi uku ta zuba, ta dan sa gishiri, ta rufe shi, ta bar shi ya tafasa kamar tsawon minti 30 saboda ya nuna. Uwar gida sai ta koma gyaran kayan miyanta, tumatir, albasa da tattashe, ta ciccire hanci da ƴaƴan da ke cikin tattashen, sai ta niƙa shi a injin ɗin blender, sai ta jajjage shi da blender. Jajjage za a yi ba nukan miya kamar stew ba, jajjage saboda ya dan samu dan raguwan. Sabila da jajjage ne ba sai an bar shi ya dade yana nika ba. Bayan ta gama jajjagen nata, sai ta daura tukunya ko frying pan ko wani abu a kan wuta.
Ki kawo man gyada cokali biyu ki zuba, sai ki zuba kayan miyan kin da kika jajjage a ciki, ki sa mishi wuta, ki bar shi ya tafasa.
Bayan ta zuba ta sa kayan miyan ta a wuta ta ringa motsawa da cokali, sai a ringa motsa kayan miyan. Tana motsa shi har tsawon minti 10, sai ta dauko kotsinta curi ɗayan nan da ta dauko shi ma ta wanke, ta wanke shi sosai. Bayan ta ɗaure shi, kuna ji miya na ya fara soyuwa. Sai ta zuba shi a cikin kayan jajjagen nata da ke kan wuta. Ta ɗan sa ruwa rabin kofi, ta sa gishiri, ta bar shi ya yi tafasa na minti 15. Ta sauke, sai ta marmasa dunƙulen ɗanɗano ɗaya don ya ƙara ɗanɗano. Wannan abinci yana da kyau a wannan lokaci na azumi, musamman ma masu ciwon suga. A ci daɗi lafiya.
Jamila, masu sauraron mu da ke biye da mu a Facebook sun yi rubuce-rubuce. Ga wani Apagu Dala ya ce har gobe Boko Haram suna kai hare-hare. Sannan ya ce Buhari bai yi komai ba, sai dai ya kawo mana wahala a ƙasa. Sai kuma Abba Ibrahim Goddo ya ce ni kam alhamdulillahi, domin wannan zan yi sallah a gida saboda tsaro, sai dai muwa Allah godiya. Amma a jihata ta Zamfara, a kai shugabannin jihar kasuwa domin babu mu a zuciyarsu. Sai Hamza Danbata ya ce siyasa a Najeriya ta fara samun tsafta, talaka ya fara sanin ciwon kansa kinji. To sai Haruna Muhammad da ya yi wata addu'a ya ce ya Allah, idan ba kai ba babu mai hidda mu daga cikin wannan hali. Ya Allah ka ji kukanmu, ka tausaya mana, ka hidda mu daga cikin wannan mawuyacin halin. Ya Allah ba don mu ba, ba don halinmu ba, don alhormar watan Ramadan.
Amin.
Wannan addu'a ce sosai da fatan Allah ya karbi wannan addu'a kuma ya amsa dai, ya biya bukata.
Amin.
Yawa, to iyakacin shirin kenan, sai gobe idan Allah ya nuna mana yanzu a madadin
Jamila Kabiru Fage
da Daniel Brown wanda ya hada mana sauti da engineer mu Mr. Aiden Otku, Halima Jimro ke sallama da ku, ku huta lahiya masu azumi a sharuwa lahiya. Maza da mata yau sai ku yi duba.